بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله سبحانه وأن رانا من البركة أيو لهدي شرين دبوكي قوتن ذو القعدة شكرة دبو بياد دريه دو ثلاثين دبيان وهجر من ذو الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda daidai da 21 ga watan 9 shekara ta 2014 miladiya. Muna cikin littafin mu na Ahkamul Janaiz wa Bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madauki sarki ya yi masa rahama. Muna babi na 11 da yi bayani akan yi mamaci, wato likafani, rufe shi ko suturta shi. A wannan babi matsaloli da muka karanta guda uku. Na farko shine wajibi ne, bayan tabbatar da rasuwan mamacin, wajibi ne a yi masa likafani, a rufe shi. Shine matsala ta farko da bai littafi ya kawo. Matsala ta biyu, ya kamata abinda ya fi shine wannan likafani ya kasance daga cikin kudin ci mamacin, ba daga wani wuri ba, daga kudinsa. Shi ne matsala ta biyu da ya kawo. Matsala ta uku, ana so shi wannan likafani ya kasance yana da yalwa, sa'annan kuma yana da duhu, kuma zai iya suturta jikinsa gaba daya, ma'ana yana da tsafta kenan. To wannan shi ne matsalolin da muka karanta jiya. Muna magana akan matsala ta hudu kenan, wanda ita ce idan har abinda mutum ya mallaka na kayan da za a rufe shi da shi ba zai iya rufe jikinsa gaba daya ba, to sai a rufe daga kai abinda iya inda ya tsaya sauran sai a sa ganye. Akan wannan matsalan muke kenan. Mu yi bayani akan wajibi ne a masa likafani. Likafanin ana so ya zama daga cikin kudinsa, ana so ya zama mai girma, mai yalwa, mai duhu, wanda zai suturta jikinsa gaba daya daga cikin kudinsa kenan. Ko shi likafanin daga kayansa, ko kuma kudin likafanin daga kudinsa, don abinda yake faɗi mai littafi kenan, kuma abinda ya fi kenan. To sai ke gaya mana idan har shi mutumin abinda ya mallaka na kaya ko kudin da ya mallaka ba zai iya sayan likafanin da zai iya rufe jikinsa gaba daya ba, to ya halatta a rufe daga kai zuwa inda ya tsaya, daga nan sai a nemi ganye sai a rufe sauran jikinsa. Shine mun kawo dalilin farko da dalili na biyu da yake nuni akan haka din, akan su muka tsaya. Sai matsala ta gaba kenan. Matsala ta biyar, wa in qallatil akfan wa kasuratil mauta jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahidi. Walittafi yake fadi a nan, idan har likafani ya yi karanci, bi ma'ana abinda za a rufe mamatan ya yi karanci, kuma ga mamatan da yawa, kaman a yaƙi misali, kamar yadda ya faru a yaƙin Uhudu, ga matattu mutum sun kai 70, ko a wasu littattafai sukan kai mutum 100 ma ba 10 da sunayensu wanda suka rasu. 70 ɗin na wanda suka fi shahara, mun ka bididdigi za ka sun fi haka. To a lokacin ba su da yalwan kayan sawa, ga matattu da yawa, ba kayan da za a rufe su da yawa. To idan ya zama irin wannan yanayi a yaƙi haka, to jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahidi, ya halatta a ce likafanin da zai yi ma mutum ɗaya a riba shi a ba mutum biyu, sai ya zama iya inda ya tsaya kasan sai a sa abinda za a sa a rufe shi. Shine abinda yake nufi, ba wai a haɗa mutum biyu a zane ɗaya a rufe su ba. Zanin mutum ɗaya sai a riba ma mutum biyu, in aka rufo daga iya inda ya tsaya sauran sai a ƙarasa da abinda ya sauka ga ko ganye ko wani abu. Shine abinda malitafi ke nufi, ya halatta yi haka ne. Wa yuqaddamu aktharuhum qur'anan ila al-qibla, idan kuma aka zo ya halatta kuma a hada su, ya matsala biyu kenan, a hada dabari mai girma a sa mutum uku, mutum biyu, mutum hudu a dabari daya. Amma idan aka zo za a sa su a dabarin, sai a nemi wanda ya san, ya fi sanin al-qur'ani, sai a sa shi ne wanda yake ta gibla, sauran sai su biyo baya, idan har za a sa su a kabari guda. Shi ne matsalar da yake magana a kan haka. Me dalilin mai littafi a kan haka? Hadithi Anas radiyallahu anhu qala lamma kana yawm Uhud, lokacin da aka yakin Uhud, marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Hamzata bin Abdul Muttalib, sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ga Hamza dan Abdul Muttalib an kace shi, wa qad judi'a ayyayyin ka gabobinsa, wa mustila bihi ayi masa mutula, ayi mutula shine bayan an kashe mutun kuma ayi masa ayyayyin ke shine ma'anar mutula, haka aka yi masa a bayan kisan sa da kafirai suka yi. Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadi laula an tajida safiyatu fi nafsiha taraktuhu hatta ta'kulahu al'afiya, ba don kada Safiya ita ce yar uwar Hamza din, Safiya bint Abdul Muttalib ko ita ce ya ko kuma Hamza ne, wato dai baban su da ya da Hamza, ita ce ta rige daga cikin goggonin annabi sallallahu alaihi wasallam, ita goggowar annabi ne kuma yar uwar Hamza ce, to she ba don kada ta ce mu wula dan ta dan uwanta, ita ce kuma maman Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu, domin Zubair dan goggon annabi ne sallallahu alaihi wasallama, ita kuma ganuwar Hamza diyar Abdul Muttalib kai ka goggon annabi, shi Hamza kuma babban annabi sallallahu alaihi wasallama, to annabi abin da yake tunani in ba don karshe an wulakanta dan uwanta ba, bayan ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallama da na bacci a nan inda aka yadda aka masa kuraye da tsuntsaye zo sun yi naman sa a haka, abin annabi ke fadi kenan, ce da na ba don ita Safiya kada ta ji wani abu fi nafsiha taraktuhu hatta ta'kulahu al'afiya, da na bar jiyar kuraye su zo su cinye shi gawar Hamza hatta yahshurahu Allahu min butuni at-tayr was-sibahi, har Allah ya tada shi a ranar kiyama a cikunnan tsuntsaye da kuma kuraye, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce da na ai masa haka riya man tsoro na kada Hamza ita yarwar ce a wulakanta dan uwanta, to shi yasa annabi sai ce a dauko shi a je a binne shi, to da annabi ya dauko shi din fa kaffanahu fi namiratin, sai samu wata argur da riga irin alkebba sai masa likafani, wa kanat idha khammarat ra'atuhu badat rijlahu, wannan abin da za a binne shi diji sai ka sanshi idan ta rufe kansa sai kafa su bayyana, wa idha khammarat rijlahu bada ra'suhu, idan aka rufe kuma kafafun sai kai ya bayyana, fa khammara ra'sahu sai aka rufe daga kai har zuwa kasa, wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrihi, ba ai salla akan kowa daga mutanen nan da suka yi shahada sai Hamza kawai, wa qala ana shahidun alaykum al-yawma, ni mai shaida akan ku a yau din nan, wato zan muku shaida a gaban Allah cewa ku yi shahada, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa kathratil qatla, sai wanda aka kashe su suka yi yawa, wa qallati thiyabu, sai ga tufafin da za a binne su da shi yayi kadan, za a rufe su da su likafani kenan, wa qala wa kana yajma'u thalathata wal ithnaini fi qabrin wahidin, sai a sanya mutum uku mutum biyu a gabari guda, wa yasalu sai annabi ya tambaya ayyuhum aktharu qur'anan, wa yafi haddashi qur'ani a cikin su, in haka nuna masa fayuqaddamu fi fil lahadi, sai ya sanya cikin can kori kenan lahadi inda yafi kusa da qibla, sai ya sa shi a wannan wuri ya zama shine wanda yake biye da qibla, amma in za a yi musu sallah kuma shine zai zama mabiyin liman a wajen sallah, shine za a sa kusa da liman daga nan sai sauran su biyo baya, in aka zo wajen qibla shine za a fara sawa daga nan sauran su biyo baya a wajen kabari, an gane? Na'am. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke tambaya haka, sai a wa kaffana rajulaini wasalata fi thawbi alwahidi, sai a kuma yi ma mutum biyu ko mutum uku tufa daya, bi ma'ana tufan da aka tanado don mutum daya, don abinda ake yi alikafani ba wai aka yi abinda ake kira alizar ko, daga nan sai arida, daga nan sai allifafa, kaga abu nawa kenan? Uku. To maimakon a yi masa wannan sai a masa izar da rida wannan lifafa din sai a sake riba musu mutum biyu zai yi mutum biyu saboda na daurawa daga nan zuwa kasa da na yafawa irin ihrami yadda muke sune guda biyu kenan sai na uku daga sama wanda za ta rufe shi gaba daya to nan sai a sake ba wasu kuma sai a rarraba musu shine ma'anar sai a sa mutum biyu ko uku alikafanin mutum daya an gane abin da ke nufi kenan ba wai za a hade su alikafani daya a daure su ba ba haka ba a yin haka addinin musulunci sai dai kuma in aka zo a kabari to nan ne ake hada su shi yasa mai ke tambaya wa ya fi qur'ani sai a gabatar da shi inda hade su alikafani daya da tun kafin abin ne su ake tambaya ko wa fi qur'ani sai a sai saboda in an zo aje su ba sai an warware kuma likafani ba sai a sa su a haka yadda suke to ba wai ana nufin hade su ake alikafani daya ba mai littafi ma zai bayani akan matsalan anan a wannan shine abinda shi abin nan matsala ta wannan kenan idan ba a samu likafani wanda zai ishi mamashi ba to sai ya masa abinda ya sauka abinda ya rike daga kafa kenan sai ya ta ganye qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ma'ana hadhal hadith annahu kana yaqsimu thawba alwahida bayna aljamaa abinda ake nufi anan da cewa kaffana rajulaini wa thalathata fi thawbil wahidi sai abinne mutum biyu ko uku a tufa daya abinda ake nufi akan raba wannan tufa daya din ga jama'a biyu ko uku fayukaffanu kullu wahidin bi ba'dihi lidarura sai ayi makowane likafani da sashin wannan tufan da aka tsara doma mutum daya domin lalura wa illam yastur illa baba badanihi idan wannan tufan bai rufe wannan mamacin sai sashin jikinsa kawai ya dullu alaihi tamamul hadith aw koda bai rufe jikin gaba daya ba sai sashi haka to sashin sai a sa ganye shine matsalan da muke magana akai kenan hada su kenan su biyu su uku ya dullu alaihi tamamul hadith wanda shine farqa garshin hadith yake nuni annahu kana yasalu an aktharihim qur'anan fayaqaddimuhu fil lahari annabi sai ya tambaya cewa ya fi su qur'ani sai ya gabatar da shi a gabar talahadu mai littafi yana so ya nuna mana matsalan ba wai hade su a tufa da yake yi ba raba tufan ake yi a yi makowa shine abin da yake nufi kenan shi yasa in aka zo binne su sai ya tambaya wa ya fi qur'ani sai ya fara sashi daga nan sai na biye da shi ba wai akan hade su a tufa daya ba inda hade su a tufa daya to da kafin ma zo maganan daga lokacin da za a tasu ne ake tambaya sai a sa wannan nan sai a daure daga nan sai a zo a tasu a kabari da kana ka ba sai an tambaya ba riga an tambaya sun tasu kenan an gane na'am falaw annahum fi thawbin wahidin da shi a tufa daya aka lullube su jumlatan la ta'ala an afdalhin qabla zalika da an tambayi wanda yafi qur'ani tun kafin a zo ma a tasu a kabari kai la yu'addi ila naqabi takfini wa iadatihi to min kada wannan ya kawo wajin a warware likafanin kuma a sake musu sabo zakarahu fi aun al-ma'bud mai littafi aun al-ma'bud azima abadi wanda yayi ma'bud dauda sharhi shine aun al-ma'bud ya ambaci wannan mas'ala shi ma wa hadha tafsir huwa as-sawab wannan tafsiri shine daidai wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi ce magana wanda suka fassara hadisi akan zahirinsa cewa idan aka samu tufan sai dauko mutum biyu sai a aje su sai a samu tufan a lullube su a daure su da tufa daya sai ce fa khada al mukhalif li siyaq al qissa wannan kuskure ne wanda kuma ya saba ma ainihin maganan wato qissan na wannan hadisi kama bayyanahu ibnu taymiya fa yalda ibnu taymiya yi bayani akan sa wa abadu minhu wanda yafi kuma nisa ni sawabi daga daidai man qala ma'ana thawbi wahidin qabarun wahidin wanda ya fassara da aka ce thawbun wahidun wato ana nufin kabari guda ba wai maganan a riba musu tufan ba yana nufin a hade su a kabari daya shi ake nufi da thawbun wahidun je wannan kuma yafi zama abad mafi nisa abinda ake nufi dai tufan da aka kamar yadda bayani ya gabata zai zo a nan gaba ita safiya din ta zo inda aka zo aka kashe zargi an kashe dan uwanta ta zo sai ta zo masa da tufan da za a binne shi da shi da aka karba ka ce za a binne za a rufe shi da tufan sai ga wani mutumin Madina bai da abin da za a rufe shi sai suka ji kunya su rufe dan uwansu su bar wannan sai suka raba shi biyu sai suka rufe wannan suka rufe wannan kowane bai karasa rufe shi ba zai zo anan to kaga wannan shine ma'anan tufan mutum biyu mutum daya, mutum biyu, ko mutum uku. An gane wanda aka yi sa'a yana da yalwanda za a masa gewto da kuma mayafi da kuma babban, to kaga ji zai ishi mutum uku kenan. Shi gewton da mayafin sai a masa, daga nan babban sai a raba ma mutum biyu, kaga uku kenan sun samu. Shine ma'anar sai a rufe mutum uku da tufa na mutum daya. Wannan shine abinda ake magana a nan, ba wai a kabari ake nufi a nan. Kabari shi kan dama an sani hada su ake yi, da kuma in kabari ne an yi maganan kabari, ba maganan sauba ake yi ba. Wa ya ke abinda nike nufi ake nufi a nan kabar wahidun ce, bannan ba magana bane. Li anna hadha mansusun alayhi fil hadith fala ma'na li iyadati, domin an faɗi wannan a hadisin cewa sai ya hada mutum uku mutum biyu a kabari daya, to ba sai an maimaita shi ba. Imam Abu Dawud da Tirmizi da Ibn Sa'ad da Hakim da Baihaqi da Ahmad da Tabarani da Abu Nu'aym dukkan su surwaito wannan hadisi. Hadisi kuma inji Hakim ce hadisi ingantacce ne akan sharadin Imam Muslim. Imam Zahabi ce haka yake, sai dai Malik Tawi ce a'a, wa innama huwa hasanun faqat, bai zama sahihi ba, hadisi ne hasan, wanda kamar yadda bayani ya gabata a matsala ta uku wajen shafi na 50 da nawa da biya da uku na gaba. Wala yajuzu naz'u thiyabi ash-shahid, shine masala ta gaba kenan. Wato baya halatta ashire tufan wanda yayi shahada, allati qutila fiha, wanda aka kace a fagen fama, bal yutkanu wa hiya alayhi, za a binne shi da wannan kayan da ya sa lokacin da aka kace shi. An gane ba a masa wanka ko za a bashi a jininsa, sannan kuma ba za a shirya masa wannan kayan da ya sa ba, sai a zo a sa mishi wani likkafanin a saman wannan kayan, sai a binne shi a haka ne. Shine baya halatta ma a shirya kayan, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a binne su da kayansu cikin jininsu. Wannan shine matsala ta gaba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi, fi batala uhudin zammiluhum kululu be su fi thiyabihim, a cikin tufafin su da aka kashe su suna kai. Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin da sunan zammiluhum bidima'ihim, wa kadhalika akhrajahu an-nasa'i wa azahu ash-shawkani li abi dauda fa wahima. Imam Shawkani sai ce Abu Dawud ya rawaito hadisin, amma ce wahami ne, Abu Dawud bai rawaito hadisin ba, inda ya rawaito da hadisin Imam Ahmad da Imam an-nasa'i kai suka rawaito hadisin. وفي الباب عن جابر وابي برزه وانس. اولنا حديث بابي اكوي حديث ان جابر يروي توير ونن اكوي ابي برزه الاقلمي اكوي انس بن مالك كان يروي تو حديثي وند يا غباتا ونن كينن مساله باتا دا يوا باتا بغاتن دوغون بياني كوي بزا اشيره مسو كايان دا ككشه سو سنا saye da su ba, da su za a sa musu likkafani akai a binne su. An gane wannan? Na'am. Sai matsala ta gaba, wa yastabu takfinuhu bi thawbin wahidin aw akthar fawqa thiyabihi, kuma an so a masa likkafani da tufa daya ko abin da yafi daya a saman kayan da aka kashe su da su. Kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Mus'ab ibn Umair, kama yadda annabi ya aikata da Mus'ab wa Hamza ibn Abdul Muttalib, da kuma Hamza dan Abdul Muttalib. Wa taqaddama qissatuhuma fil mas'ala, a mas'ala ta 34 36 37 qissan su ya gabata. Wa fil bab qissatan ukrayani, akwai kuma wasu qissoci guda biyu wanda suke kara nuna akan wannan din da ake magana cewa an so ai musu likkafani daya ko abin da yafi daya a saman wannan tufafin da suka sa. Yadda ce kada a cire wannan, ba kuma wannan tufan shine zai zama likkafanin su ba, za a sa musu wani likkafani a saman wannan tufan da aka ce suna saye da su. An gane? Shine abin da yake faɗi kenan. Al-ula, hadisi na farko, an Shaddad bin al-Hadi, daga wani sahabi da ake kiransa Shaddad dan Had, أن رجلا من الأعراب ولمت دغس كم متالين قوي يا زوجين النبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. يا زوجين النبي صلى الله عليه وسلم سي إيماني دا النبي سي كما يبي النبي لا مسلون تزيجت وزنبيك من كسن شيء تاري دكي لياقين دزاك إذا متفي تاري سيانو صلى الله عليه وسلم شيء توشيكنا. ثم قال سيكي فريق هاجر معك zai hijira tare da kai fa sabihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa aba ashabi san nabiyyi ma daya daga cikin sabbansa wasu daga cikin sabbansa wasiya da shi ga wannan ku kula da shi ya musulunta yace zai mana hijira saboda kai kasance tare da kai ka dinga koyar da shi addini shine fa sabihi ba aba ashabi falamma kanat gazwatu khaybar khaybara lokacin da aka yi yakin khaybar ganiman nabi sallallahu alaihi wasallam fiha shay'an annabi sai yi ganima ganima mai yawa faqassama wa qasama lahu sai raba wannan ganiman daga ciki sai ce to ga wannan mutumin da ya musulunta ya hijira shi ma a bashi shine wa qasama lahu fa ba ashabahu ma qasama lahum sai ba sahabbansa abinda ya raba musu suma kowa ka bashi rabonsa wa kana yar'a zahrahum shi wannan mutumin yake kula da abun hawansu a wannan yaƙi shi wanda ya musulunta din da shi zai hijira falamma ja'ahum dafa'uhu ilayhi lokacin da ya zo musu sai suka ce to ga rabon kai ma da ka samu cikin rabon wannan yaƙin da aka yi na ganiman da aka samu yaƙin khaybara fa qala fa yake fadi ma hadha me wannan ji shi wannan mutumin kenan qalu qasama laka annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ya riba yace a baka فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكر فيزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا ميوانا دكباني يا رسول الله قالوا سيئ النبي صلى الله عليه وسلم كفالي قسمته لك ربونك نيهك باك وندك سامو أياجي قال ما على هذا تبعتك بأكون النبي كبا بمعنى شبايا بقاتا غنيمة ولكن سيدي اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا نبيك ندو من أهربين سينون عندي كسور كبيا تفادى أجكينسا دون أهربين نان وأشار إلى حلقه سينون زوى مقوقرا سكمان ننكينا بسهم دي كبيا فأموت موتو فأدخل الجنة دون إنشقاء الجنة أكونا النبيك فأكن دوكي أبا إنجوانا sahabi wanda ya zo daga gauye ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama faqala sai annabi ke fadi in tasdiqillaha yasdukka idan har ka gaskata Allah wannan abin da kake fadi da gaske kai tsakaninka da Allah to Allah zai gaskata maka niyyanka sannan bai gaya masa wannan falabitu qalilan suna nan ana dai yaki ana yaki thumma nahadu fi qitalil aduwi daga nan sai aka yunkura aka je aka fada a fagen fama waje yaki kenan fa'utiya bihi nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu sai ga kinan ana rike da shi an dauko shi mana an harbe shi kenan an dauko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kad asabahu sahamun haifu ashara gashi nan kibiya ta same shi inda ya nuna din inda ya nuna faqala annabi sallallahu alaihi wasallama ahuwa huwa sai shine wannan shine qalu na'am kace eh shine qala sadaqa allah fa sadaqahu ya gaskata allah aniyansa sai allah ya gaskata shi to wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kullun kullun mutu yayi niyan abu kuma da gaske yake to allah zai baki abinda wannan da niyan da yake so kowane irin abu ne kullun to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sun lokacin da yazo shi inda gaske yake abinda yake so kenan to allah zai gaskata masa wannan niyan tashi sai gashi kuma an kawo shi a haka sanin sallallahu alaihi wasallam shi to kaga da gaske yake yi kuma Allah ya gaskata shi summa kaffanahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai masa likafani fi jubbatin nabi a rigan sawan sa sai annabi shirci ya masa likafani da shi summa qaddamahu annabi ya kai shi gaba fa salla alaihi sai masa salla fa kana fi ma zahara min salati daga cikin addu'o'in da muka ji annabi yana yi ma wannan mutumin a sallansa allahumma hadha abduka خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وانا شهيد على ذلك wannan shine addu'an da yake masa kenan inda shi ya Allah wannan bawan ka ne ya fito yana mai hijira don daukaka kalman ka gashi an kashe shi yana mai shahada wato yayi shahada kuma ni ina shaida akan wannan shahada ta shi dan Allah kai ma ka shaida ka karbe shi a matsayin shahidi wannan shine abinda malitari ke fadi kenan ta ga da riga daya kawai aka binne shine rigar annabi sallallahu alaihi wasallama a saman rigan da ya sa kaga matsalan kenan ya halatta binne mutum da likafari guda daya amma wanda aka fi so shine nawa uku ba a so ya wuce uku izar da rida da kuma lifafa bi ma'ana zane na daurawa da bu yafawa da kuma na gaba ɗaya wanda za ta rufe jikin shi kenan wani rawani hula duk wannan bai taso ba ko alfarma irin narrow safety duk wannan bai taso ba a addinin musulunci ba a dunka shi kuma yadda yake haka kai za a yanko su guda uku daya da za a daura masa anan sai daya da za a yafa masa da kuma na gaba daya wannan haka aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi yana nan zuwa a gaba to kaga ba a so ya wuce wannan ya wuce wannan malamai da yawa musamman malaman hadisi suna cewa ya zama bid'a da kuma bannan dukiya an gane na'am wannan hadisi Abdurrazzaq da Tahawi da Imam An-Nasa'i da kuma Baihaqi suka rawaito wannan hadisi qultu wa isnaduhu sahihun isnadin hadisi ingantacce ne rijaluhu kulluhum ala shartin muslim ma ada Shaddad bin al-Hadi dukkan mutanen da suke isnadin hadisi dukkan su akan shartin Imam Muslim ingantattu ne sai wannan da aka fadi Shaddad bin al-Hadi lam yukharij lahu shay'a muslim bai da ruwaya daga wannan sahabi sahabi ne wala baira babu laifi li fa innahu sahabiyun ma'ruf domin sahabi ne sananne idan sahabi ne ba tambaya me halinsa ko kamar yadda ibnu abdul barri yake fadi kulluhum udulun kufina anil bahasi anhu dukkan su adilai ne an isar mana daga bincika waye wannan sahabi me matsayin sa indai an ce maka sahabi shikenan Allah ya riga ya recommending din su gaba daya wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum sai da shi bi ihsani amma su can babu la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatihi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatala wa kullu 'ala Allahu al-husna duka haka Allah Muhammadu rasulullah walladhina ma huwa ashiddaw 'ala al-kuffari rahmahu bayn duka wa'annan maganganu ne da ake ta Allah barki sarki ma sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi sahabbai na kuma dukkan su adilai ne khairul ummati qarni kamar yadda annabi fada mafi ficin al'ummata sune qarni sune sahabban sa summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum so wa'annan duka maganganu ne na malamai akan sahabbai ba buƙatar sai mun bincika mu gano ahli sunna wal jama'a duk wani sahabi ba za a ce masumi bane daga laifi an gane zai iya yin laifi amma kuma kasancewansa a wannan zamanin laifin da yayi to akwai ayyukan da yayi da sun wato lulluɓe yan wannan laifin da yayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakinsa lokacin da wannan sahabi ya je yana so ya gaya wa mutanen makka sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'a ya rubuta takarda yana so ya gaya musu annabi zai zo ya yage su aka gane aka kamo shi aka zo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunce mutumin da yake wannan kunshin sa kisa ne ba kyale shi amma kuma yana da wata manufa daban da annabi ya kirawo shi sai ke gaya ma annabi daga zuwan sai ce kada ka gaggauta kai mun abin kai hukunci a kaina ka bar ni in yi bayani annabi ce tauna bakka kai bayanin ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ce haka ne ce Umar da yake a kace munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka sai ya halarci yakin Uhud bane ai Badar bane musa Allah madauki sarki mutanen Badar suna da wani lada duk wani zunubi da suka yi zai narke a wannan ladan an gane saboda suna da irin wannan tuli na lada Allah ya ce ku aikata duk abin da kuke so na gafarta musu saboda aikin da suka yi ya fi karfin a kwatunta shi to haka sahabbai suke na annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya yin laifi amma kuma aikin ladan da suka yi ya fi karfin wannan laifin an gane wannan na'am to shi sahabi ne koda muslim bai ruwaito hadisi daga gare shi ba matsala a kansa shi Shaddad bin al-Hadi kamar yadda mai littafi ke bari wannan shi kawo mana wannan bayani don mutum ya gane aka ce sahabi ya sauwaye sahabi kada ya sake harshensa a kan sahabi Allah da ya yabe su ya yabi muhajirun ya yabi ansar ko lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna Allah ya fada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah shi wannan sune masu gaskiya sai wallazina tabawwa'u dara wal imana su ma yabe su shi ulai qaumul muflihun fa shi sai wallazina ja'u min ba'di wannan suka zo bayan su me za su yi rabbana ghfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani in mutum baya cikin muhajirun baya cikin ansar to ga abinda Allah ya umurce shi ya kuluna rabbana ghfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani shine Aisha take cewa an umurci mutane su nema masa bai gafara su kuma sai suka zage su sune mutanen rafida kenan shi'a. To ahlus sunna su sahabi ba ta daukan shi da wasa, wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai mai littafi ke fadi wa amma qawlu shawkani fi nailil awtar, shawkani da yake fadi a littafin sa nailil awtar tabaan lin nawawi, shi ma ya bi maganan imamu nawawi ne a majamu, innahu tabi'iyun, cewa wannan mutumin din shaddad bin al-hadi tabi'i ne, ce fa wahamun wadihun, wahami ne wannan, fala yaqtaru bihi, kada wani ya rudu da wannan wahami, ba tabi'i bane sahabi ne. An gane shine abin da yake so ya nuna mana, inda tabi'i ne ba a san shi ba, to sai yayi bincike a gane matsayin sa, in ba a san kowa ya bane hadisi zai iya samun illa, to amma sahabi ne ba tabi'i bane, to ba matsala. Shine ake so a nuna a nan, an gane yasa ya koro wannan bayani. Za mu karanta dalili na biyu kawai, shikenan sai mu gaya matsala ta 40. Dalili na biyu akan cewa za a iya rufe mutum da tufa biyu a ɗaya ko biyu ko abinda ya fi ɗaya kenan. Hadisin Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu qala lamma kana yawm Uhud, ra'an da aka yaƙin Uhud, aqbalat imra'atun tas'a, sai ga wata mata tana sauri ta nufo inda aka kashe waɗannan mayaƙan, hatta idza kadat an tushrifa 'ala al-qatla, ta kusa ta zo ta wato ta wajen waɗannan da aka kashe su din, ta kusa ta kullo wurin ita ma. Qala fakariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tarahu, sai annabi ce kada a yadda mata ta gansu, don yanayin yadda aka yi musu ba daɗi, musamman ga Hamza yadda aka masa, kuma ita Safiya ne yar uwar ita, shi Hamza din ne take ma zuwa kenan, kaga in ta ganshi hankalinta zai tashi, je ta yi ta ihu tana tuna yadda aka yi ma dan uwanta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi al-mar'ata al-mar'a, ga mace nan, ga mace nan, ku yi sauri ku tare ta, kada ta zauna, kada ta iso inda aka tattara wayannan matattu. Qala fatawassamtu annaha ummi Safiya, inji Zubair mai ruwaito hadisin kenan, maman sa ne dama, sai Zubair shine dan ita Safiya, lafiyar uwar Hamza, sai take sai yake fadi, sai na gano cewa mama mata ce wa Safiya, fa kharajtu as'a, ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba don kada ta ji a ranta ba, da ya bar Hamza kuraye sun cinye shi anan da ba binne shi ba, da ya zama cikunan kuraye da tsuntsaye shine tsabarinsa, sai a tare shi ranar kiyama a nan kawai, abinda annabi ya faɗa kenan. To sai ga ta ce ita ce fa kharajtu as'a ilaiha, sai na yi sauri na je zan tare ta, fa daraktuha, ko sai na je na riske ta wurin, qabla an tantahi ila al-qatla, kafin ta zo inda aka tara matattu. Qala faladamat fi sadri, sai ta tunkuɗe ni a kirjina, ɗanta ne, ko kaga za ta iya tunkuɗe shi saboda ta ji an kashe ɗan uwanta Hamza. Sannan wa kanat imratan jalda, kuma mace ce wanda yake mai jin ƙarfi, shine ma'anan jaldatan. Qalat ilayka la arda laka, kai ba ni wuri don Allah, haka ta gaya masa, ba za ka iya ka ba ni wuri. Fa qultu, sai ishi Zubair ke fadi, sai na gaya masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azama alayki, annabi ne yace fa kada ki iso nan, shikenan ka sun sabai yadda suke da sun ji maganar annabi, magana ya kare. Sai fa waqafa, daga nan sai ta tsaya. Wa kharajta tawbaini ma'aha, sai ta fiddo mun da wasu tufafi guda biyu da ta zo da su dama, saboda sama Hamza su a binne shi da su, bi ma'ana ai maka likafani da su. Fa qalat hadani tawbaini jitu bihima li akhi Hamzata, wayannan tufafi guda biyu na zo da su ne domin a sama dan uwa na Hamza. Fa kad balagani maqtaluhu, li labari ya zo mun an kashe shi. Fa kaffan fa kaffinhu fihima, kuma salik kafani a wa'annan tufafi guda biyu. Qala faji'na bi thawbaini, sai muka zo da wa'annan tufafin guda biyu. Zinu kaffina fihima Hamzata, kaza ya nuna ya halatta yi ma mutum tufa biyu kenan, ko sai muka zo da su domin a yi ma Hamza. Fa idza ila janbihi rajulun min al-ansari qatilu, sai gaji a gefen sa ga wani mutum kuma wanda aka kace daga mutanen Madina. Kad ku'ila bihi kama ku'ila bi Hamzata, ayi da shi kamar yadda aka yi Muhammad, shi ma mun musula da cikin sa, ayyin yanke shi. Fa wajanna gabadatan wa hayan, sai muka ji haba ba da ri, muka ji kunya. An nukaffina Hamzata fi thawbayni, musama Hamza tufa guda biyu. Wal ansari la kafana lahu, shi kuma ba ansari bai da komai. Fa qulna li Hamzata thawbun wa lil ansari ko wa lil ansari thawbun, Hamza yana da tufa daya, shi ma mutumin Madina za mu bashi daya. Fa gadarnahuma, sai muka gwada su. Fa kana ahaduhuma akbar min al-akhar, tufan kenan, sai muka gwada tufafin, sai ga shi daya ya fi daya girma. An gane? To yanzu su kuma maimakon su ce to mai girma, bari mu ba Hamza karmi mu ba wannan sai suka yi kuri'a don kada su yi son kai ko sai suka yi kuri'a shine fa aqraqna bainahuma sai muka yi kuri'a tsakanin su wa zai dauki babba wa zai dauki karami fakaffanna kullu wahidin minhuma fi thawb alladhi sara lahu sai muka yi mali kowa likafani tufan da kuri'a ta bashi shikenan kenan kaga kowa an masa daddai kuma anan da an zo da biyu ne a yi ma Hamza da aka samu wannan mutumin bai da ko daya shikenan sai za ka so an zo da keza da kuma ne sunansa Rida to yanzu tun da tsaya zai iya ma wani shikenan to kowannen su kuma ba tufan ba ta rufe har kafan ba sauran sosai a zo aka yi ganye aka rufe su ya gabata har Hamza ma abinda aka masa kenan saboda wannan dalili amma inda shi kadai ne wannan biyun za su iya masa na'am insha Allah wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi kamar yadda da Imam Baihaqi kuma da isnadi ingantacce zamu tsaya nan a sati mai zuwa sai mu tashi matsala ta 40 maganan muhrim mutum yana cikin ihrami da aikin hajji ya rusu me za a masa shi ma na'am